نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana ranar Lahadi ce wanda ta daidai da 25 ga watan Jumadal Ula Hijira na da shekara 1431 daidai da 8 ga watan Mai shekara ta 2010 9 ga watan Mai shekara ta 2010 wannan shine cassette na 4 daga cikin jeren karatuttukan ainihin wato Asiratul Nabawiyya wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda bayan shimfiɗa da muka yi ta awa 4:30 wato a cikin kasusuwa guda 3 a yau za mu fara karatun wannan littafi wanda wani professor rubuta mai suna Zaid dan Abdul Karim Az-Zaid wanda professor ne na ainihin wato ilimin fiqh a babbar makaranta alƙali da ke ƙasar Riyadh ta Saudi Arabia sunan wannan littafin nashi fiqh sirah wato da yake tarihin annabawa tarihi ne wanda yake dauke da darussa kamar yadda Allah yake laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab tarihin annabawa da ake kawowa abun lura ne amma ga masu hankali kana hadisan yuftara ba zancen banza bane da aka kirkire shi walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wannan tarihin nasu yana gaskata wahayin da Allah ya saukar kafin ainihin saukar wannan tarihin nasu malamai da yawa sun rubuta littafai dangane da tarihi amma wannan salo na fiqhus sira ko fiqhut tarih daga baya ne malamai suka fara bada muhimmanci wajen ware shi dubu wani littafi wanda shi ma wani malami ya rubuta mai suna ainihin Sheikh Abdul Hamid dan Abdul Rahman As-Suhaibani gashi yace fiqhut tarih wato abinda wata dabi'a da na san ane mana tun muna yan makarantar primary ita ce in aka zo aka yi muku tatsuniya ce ta gizo da koki amma a cikin tatsuniyar sai a ce to yanzu me muke koyo daga wannan tatsuniyar mana labari ya kamata kai ya zama kawai za a ji shi ne a matsayin entertainment ko nishadantarwa kawai ya tafi amma a dauki wasu darussa a ciki tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kowace gaba aka bude nashi yana dauke da darussa waɗanda masu dimbin yawa kamar yadda malamin nan za ku ji ya faɗi da kanshi yace idan ka ce za ka yi zaman rubutun tarihi a yanzu kusan duk abin da za ka rubuta shi ne dai aka rubutawa kai ma za ka ɗibo ne ka sake dambarawa yace amma yanzu abin da ya fi dacewa a bada muhimmanci shi ne nazarin tarihin da kuma irin darussan da ke ciki ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu madaba'ar da suka buga wannan littafi su ne Darut Tadammuriyya lin Nashri wat Tawzi' a can ainihin Saudiya ne bismillahir rahmanir rahim al muqaddima shimfiɗa ko sharar fage innal hamdalillah lallai godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi muna roƙon Allah ya taimake mu muna neman gafara Allah muna roƙon Allah ya karɓi tubanmu wannan kalma a asali bata zo a cikin hutbatul haja ba wa natubu ilaihi dan haka malam Nasiruddin al-Albani ya fadakarwa akan ta a cikin muqaddimar sabon bugu na silsilatul ahadith as-sahiha cewa wasu suna ƙara wa natubu ilaihi wasu suna ƙarawa da wa nastahdihi wanda yake asali bai zo a cikin yadda annabi ya karantar da wannan hutuba ba wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati wa sayyiati a'malina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu abinda wannan kalmar take nufi shine wani abin kana nan kana kullawa kanka kana ganin alheri ne ashe zai juye ya zama sharri gare ka baka sani ba dan baka san ilimin gaibi ba aure ne kake fatan kai ashe zai zama maka sharri kasuwanci ne zaka shiga baka san cewa sharri bane makaranta ce zaka je ashe sharri ce gare ka shine kake roƙon Allah ya tsare ka daga duk wani sharri wanda zaka jawo wa kanka ba wai dan kai masharranci bane sai dan a cikin ilimin Allah ya kadaitu da sanin abin da kai baka sani ba game da kai ina fata an gane man yahdihillahu wanda Allah ya shirar da shi fala mudillalah babu mai batar da shi, wa man yudlil wanda ya bata fala hadiya la babu mai shiryar da shi. Wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ba shi da abokin tarayya. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida kuma lallai annabin mu. Wa ashhadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu ina kuma shaida lallai annabi mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allah ya dadin tsira da aminci mai yawa gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi baki daya. Amma ba'du, to bayan haka, fa yaqulu ibn sibt rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tattaba kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wane ne tattaba kunnan na annabi shine Ali ibn al-Husaini, Ali dan Husain radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda shi da mahaifin shi. Wato sibtu, abinda ake nufi da sibtu shine dan da yarka ta haifa, da da yarka ta haifa sai a ce mishi sibtu, dan da danka ya haifa sai a ce mishi hafiz. To anan dan gidan man yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Fatimatu Zahra ita ta haifi da Al-Husain, shi kuwa Husaini ya haifi da sai ya sa wadan sunan mahaifin shi Aliyu, wanda aka fi sani da Zainul Abidina, wanda saboda tsabar ibada a cikin sujuda ma shi ya rasu, ya yi sujuda ga Allah, Allah madaukakin sarki ya dauki ran shi. Wannan tattaba kunne kenan ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, domin shi ainihin wato Al-Husaini jika ne ga Annabi ko, to dan jika shine ake cewa tattaba kunne. Kunna nu'allimu maghazin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kama nu'allimu surata min al-Qur'an, yace muna koyan tarihin yaqokin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda muke koyan karatun sura ta Al-Qur'an. Ashe wannan ya nuna karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma koyan shi kamar yadda ake koyan sura, da haddace shi da ilin yadda ake fitar da hukunce-hukunce a cikin sura wajen tafsiri, da sharhin bangarorin shi, da bada amsa akan wasu matsalolin shi, yana daga cikin aikin magabata cikin malaman salaf. Wannan maganar mala ya dauko ta ne daga littafin Al-Khatib al-Baghdadi mai suna Al-Jami' li Akhlaq ar-Rawi wa Adab as-Sabi' a cikin mujalladi na biyu shafi na 252. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Wa yaqulu al-Imam az-Zuhri, al-Imam az-Zuhri yake fadi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji dan shi, yace fi ilm al-maghazi game da ilimin tarihohin yakin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ilmul akhirati wad dunya, akwai ilmomin lahira da na duniya. Idan ka zo kana karatu dangane da tarihin yaqokin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yanzu ka dauki yaqi daga cikin shahararrun yaqoki, yaqin Badar da yaqin Ahzab da yaqin Uhud, a daren nan ka je ka karance su menene Allah ya fadi a cikin waɗannan yaqokin. Waɗannan yaqokin duk bayani ya zo akan su a cikin Al-Qur'an. Yaqin Badar, yaqin Uhud da yaqin Ahzab, iyakar Al-Qur'anin karka taho ga hadisi tukuna, ka tsaya ka ga waɗannan darussa ne zaka samu na duniya da lahira a ciki, suna da yawa. Kuma cikin Sahihul Bukhari ka dauko tarihin waɗannan yaqokin, zaka ga akwai ilimin duniya da lahira a ciki. To kuma cikin littattafan malaman tarihi musamman sira ta ainihin Al-Imam Ibn Ishaq ko kuma ta Ibn Hisham da ta shahara, wanda shi yana tattaro riwayoyin ne, in ya tattaro riwayoyin bai cika kawo su a matsayin riwaya ba, sai ya hada su sai bada su a matsayin labari, dan haka littafin ke da dadin karantawa. Labaran ne yake dibo riwayoyin sai narke su sai su zama labari, sai ya shirya su sai kaje yana bada labari kamar yadda abin ya faru. Idan kana karatun waɗannan littattafai zaka samu dimbin ilmomi na tarihi. To sannan kuma akwai wasu littattafai da suka shahara kwarai da gaske a musulunci game da maghazi jama'a. Waɗannan littattafai ga suna zo mana da su domin ɗalibai su samu lokaci su rinka karanta waɗannan littattafan. Jama'a aikin aiki ne fa. Kun ga wannan kitabul maghazi ne na al-Imam al-Waqidi, wanda a zuwa yanzu dai shine littafi mafi dadewa a musulunci game da kitabul maghazi. Wani abun mamaki, wannan littafi na daga cikin littafan da Yahudawa ne suka yi tahqiqin shi. gashi nan wani Dr. Marson Jones shi ne taƙiƙin shi gashi Kitabul Maghazi lil Waqidi mujalladi uku ne gashi nan tsoho ne duk muke da shi akai wajen shekara nawa gashi nan wannan 296 shekara 14 kenan da siyan shi gashi mujalladi uku sannan sai kuma gashi Maghazi Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi dai waqidin ne da wannan littafin gashi yaqoqin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu wadannan tafai ka karanta za su baka kyakkyawar bayanai ko kyawawan bayanai game da tarihi sai kuma babban malami al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba shi ma gashi yana da Kitabul Maghazi to wadannan littafin su zaka karanta ka samu tarihin yaqoqin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da isnadojin su shine al-Imam Az-Zuhri kamar yadda yazo a cikin wancan littafi na Khatib yake cewa duk mai bincike akan ilimin tarihi na yaqoqi zai samu ilimin duniya da lahira wa yaqulu ibn al-Jawzi rahimahullah al-Imam Ibn al-Jawzi Allah ya ji kanshi yace ra'aytu al-ishtighal bil fiqh wa sama' al-hadith la yakadu yakfi fi salah al-qalb yace ni Ibn al-Jawzi naga cewa shagaltuwa da karatun fiqh da sauraron karatun hadisi baya isarwa wajen gyaran zukata illa an yumazzaja bil raqa'iqi sai ane ana hadawa da karatun abubuwan da suke lausasa zuciya abubuwan da zasu tsoratar game da al'amarin lahira wan nazar fi siyar salafis salih sannan kuma sai ane ana gaurayawa tare da nazari da bincike game da tarihin magabata na gari ina fatan kun fahimci maganar shi ba wai cewa yake fiqh baya shiryawa ba cewa yake hadisi baya shiryawa ba cewa yake idan ana son a samu kyakkyawar shiriya a cikin karatun fiqh da hadisi sai ane ana gwamawa da karatun tarihin magabata sai ane ana gwamawa da abin da ya shafi bincike dangane da al'amuran da zasu tsoratar da kai ga hadarin zina ga hadarin gulma ga hadarin cin naman mutane ga hadarin abubuwa kaza wadannan abubuwan in ka hada su da karatun fiqh da hadisi sai ka samu wankewar zuciya sai ka samu hasken zuciya jama'a kun fahimci wannan da kyau dan fobio a cikin littafin shi ai ya faɗi magana makamanciyar haka wanda yake bayani dangane da cewa duk mai son ya samu hasken zuciya ya rinka karanta alqur'ani ya rinka karatun hadisi ya rinka karatun tarihin malaman farko tun daga annabi da sahabbai sa'annan ya rinka kokarin aikata ayyukan alkhairi da kuma nisantar duk munanan ayyuka ya faɗi haka a ƙarshen littafin shi mai suna ainihin wato tamyizul muslimin ko min al-kafirin Allah ya taimaka jama'a kun ji wannan magana Ibn al-Jawzi ya faɗe ta ne a cikin Saidul Khatir wannan littafin ina bada shawara ga duk dalibin ilimi ya kokare mallake shi ya karanta shi Saidul Khatir shi asalin littafin shawarwari ne Ibn al-Jawzi yake bayarwa waɗanda game da ilimi yanzu kun ga wannan shawara ce game da bincike kana karatun hadisi ka rinka hada da tarihi kana karatun hadisi ka rinka hada da littafan az-zuhud wa ar-raqa'iq littafan da zasu sa maka tsantseni da taka tsantsan game da duniya sa'annan ka rinka kana hadawa da tarihin magabata idan kana daukar littafin siru alamin nubala kana karanta kana daukar alqur'ani kana karanta zaka ji kissan maryamu zaka ji kissa hannatu zaka ji kissan luqman da shi da dan shi wadannan suna daga cikin magabata na gari ko to zaka ji tarihin annabawa irin Nuhu zaka ji tarihin bayin Allah da sauran salihai gaba daya duk wannan zai kara wa fiqhinka da hadisinka armashi Allah ya taimake mu malai yace wa fi muqaddimati siyar salaf to a gaba ma'ana abin da yake fara zuwa magabaci abin da ya cancanta a gabatar wajen karatun sira tarihin magabata wa ala ra'asiha siratu rasulina sallallahu alaihi wa alihi wasallam abisa duk wani tarihi kamata ya fara gabatar da tarihin fiyayyen halitta ina son jama'a ni waiwaye a dan tafiya ku koma baya ku dubi waccan magana da yake cewa muna koyan tarihi kamar yadda muke koyan ta ainihin karatun sura karatun sura jama'a ana yin ta ne a daren Lailatul Isra'i wal Mi'raj kai karatun sura ana koyan ta ne tuwalas sana tuwalal umur ko haka tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin kuskuren da ya faru a tarihin kasar nan ta mu shine jama'a ba a karanta tarihi sai ranar maulidi ko sai daren maulidi wannan yana daga cikin abin da ya nesanta mutane daga kyakkyawan sanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma idan kun fahimci waɗannan maganganun da kyau, to wannan ga za ku gane hikimar sanya wannan darasin. Yadda muke karanta Alkur'ani a wurin nan ana bayani, gashi haka za a fara karatun tarihi. Malaman salaf suka ce haka suke yi. Wa yasifu Ubaydullah ibn Utba majlis ibn Abbas radiyallahu anhuma lil hadithi an sira. Wani babban malami cikin tabi'ai mai suna Ubaydullah dan Utba dan Mas'ud yana siffanta yadda makaranta Abdullah dan Abbas take. In aka zo karatun tarihi, yaya makarantar take? Fa yaqulu, sai yace, wa laqad kunna nahduru indahu, mukan je wurin malamin mu Abdullah dan Abbas. Fa yuhaddithuna al-ashiya, ya bamu labari ainihin wato game da ainihin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Kulliha fil magazi, duk wannan yammaci gaba daya za a ci gaba da karatun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da yaƙoƙin Annabi ne har zuwa magariba, ta tun da yamma, ma'ana tun bayan sallar azhar ko bayan sallar la'asar, ai ta karantar da su. Haka majalisin yake. Wa kana ibn Abbas radiyallahu anhuma قد خصص جزءا من يومه لتدريس المغازي. عبد الله بن عباس يوار wani bangare daga cikin yini guda yana ainihin karantar da tarihin yaƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Domin shi Abdullah dan Abbas ganau ne dan wata ran da yazo yana tafsirin suratul nisa'i a inda Allah madaukakin sarki yake cewa illal mustad'afina min ar-rijal wal wildan alladhina la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Allah bai yafe wa kowa ya zauna a Makka ba, dole kowa ya hijira ya batta. Sai Allah ya ce sai dai yara kanana da mata da masu rauni, waɗanda koma sun ce za su fita ba za su iya gane hanya ba, ba su da ƙarfi, ba su da kaza. Sai Ibn Abbas ya ce ni ina ɗaya daga cikin waɗannan da Allah yake nufi. Ya ce uwata ma tana daga ciki, ita tana daga cikin annisa'u, ni kuma ina daga cikin alwildanu. Don haka mun shiga cikin ayar kane kane. Ina fata an gane. Kafirai sun yi garkuwa da su. To menene ya kwaci su Ibn Abbas daga wannan kaskanci? Shine yaƙoƙin da Annabi ya jinkai. Ashe kun ga Ibn Abbas shi ya ga yaƙin, ya ga labarin. Don haka ya ba da muhimmanci dangane da karantar da wannan al'amari. Wannan magana tana nan a cikin littafin Maghazi Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Urwa ibn Zubair, wanda ainihin wato Muhammad Mustafa Al-Azmi ya rubuta a shafi na 23. Wa yaqulu Ibn Hazm, al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi, shi ko cewa yi inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan. Wanda biya tsayaye nazarin tarihin Annabi, tarihi a natse, ya lura da bangarorin tarihin, to wannan zai hukunta ya gaskata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa tashhadu lahu bi annahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haqqan, kuma wannan tarihi na Annabi yana shaida cewa da gaske Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan aikin Allah ne. Allahu akbar. Falau lam takun lahu mu'jiza ghayru siratihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lakafa, da Annabi bai da wata mu'jiza, bai da wata aya, bai da wata dalailin nubuwa, to tarihin shi kadai ya isa ya zama mu'jiza sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jama'a kun san wani abin mamaki, wannan maganar mu musulmi in muna faɗi, wanda bai yarda da ita ba ko bai yarda da mu ba zai ce muna faɗin ta ne an ta'assubin ko kabilanci ne, haka ne ko ba haka ba? Yo, amma abin mamaki jama'a, sai ga wani babban malami ya rubuta littafi ya ce mishi difa'u ulama'il gharbi عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يا بتكم من يمن يلي تتفن كافرين يمتين دوني عن يتورا وجه نظر دئرن أبوبوان دسك فأي دنغني دمنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي وأن من يمن ينتورا وانين يمتين دوني وأن دا دو تشبها دمكيا ينقوانسو سك فأي غمد عن نبي سوسي دسك بعد أنسا كالشين سيسك تي sun fahimci duk wanda kaga yana sukar wannan mutumin to bai karanta tarihin shi da tsarkin zuciya ba ko kuma da zurfin bincike a cikin tarihin ba haka ne yanzu nan ga wani bature wanda shi yana sukar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne da harshen sa na turanci ya rubuta yasa Muhammad at Mecca gashi Montgomery Watt gashi nan Oxford su ne suka buga shi na ainihin Ingila wannan ainihin shi bature ne shi kuma suka annabi sallallahu alaihi wasallama yake to waɗannan turawan da malamin ya tattara zantutukan su cewa suke duk wanda kaga yana sukar mutumin nan ko dai dama yana da wata kiyayya ne wato bai karanta tarihin da ainihin objective mind ba zuciyar shi ba ta da tsarki sai da ya karanta dama ya riga ya rugurguza annabi a cikin zuciyar shi don haka ko da ya karanta ba zai ga alherin komai ba ko kuma karatun sama sama yayi sai suka ce dalili na uku ko kuma ya zama karatun ba a je an yi shi daga inda ya kamata a samu tarihin ba yace don ba zai yi ka karanta tarihin mutum daga abin da makiyan shi suka rubuta ba sai suka ce dalili saboda galibin turawa saboda kristoci ne da yahudawa sun kafa kiyayya tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tun kafin su san shi dan haka duk abin da suke rubuta game da shi sai ya zama ba daidai bane sai suka ce idan ka dogara da waɗannan rubuce-rubucen nasu to duk zurfin binciken da zaka yi zaka fito da sharri ne domin dama sharri suka rubuta ko kuma ka je kana karanta littattafan musulmi amma abin da kake kokarin ka gani shine sharri ko kuma kurakurai ko kuma shubuhoji kamar Salman Rushdie da ya tattara littattafan musulmi ya karanta tafsirai ya karanta irin su tafsirin Ibn Jarir da su Ibn Kathir amma sai ya gano gurbacewar tarihin annabi a cikin waɗannan littattafan sarki ya tabbata ga Allah littattafan da aka rubuta su don su gyara tarihi kuma kace kai ka gano gurbacewar tarihi sai dan ka karanta da gurbatacciyar zuciya shi kuwa wani ainihin babban kafiri mai suna Michael Hart shi Michael Hart yana daga cikin ainihin wato manya-manyan malaman tarihi na wannan zamani waɗanda suka zauna sai suka fitar da ainihin wato ka'idoji guda biyar zuwa guda takwas suka ce babu wanda zai samu fifiko a cikin 'yan adam sai in ya cika waɗannan ka'idojin ka'idar farko suka ce duk mutumin da yake ake fatan ya ci wannan darajar dole ne na farko tukuna ya zama statesman to menene bature yake nufi da statesman sukan ce ɗan siyasa politician abinda yake fata abinda yake hari ina makomashi a zaɓe na gaba suka ce duk inda ɗan siyasa yake da zaran gwamnati ta zauna sai kuma ya fara tunanin to yanzu kuma yaya zaɓe na gaba don haka ɗan siyasa kan shi yake ginawa haka sai suka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba irin wannan ra'ayin ya zo da shi ba ba ya zo da ra'ayin gina kan shi ba ne amma sai suka ce statesman dattijo fa ɗan kishin ƙasa na gari shi kuma fa yana tunanin ne next generation yaya al'umma ta gaba za a gyara rayuwarta don haka sai suka ce duk wanda zai samu wannan darajar sai ya zama statesman na biyu suka ce sai ya taɓa aure yana da mata yana da ƴaƴa na uku suka ce sai ya zama yana da littafin da ya rayu daga zamanin shi zuwa wannan zamanin da suke binciken sun yi wannan binciken ne 1970s zuwa 70s zuwa farkon 80s suka ce sai wannan mutum ya zama yana da wani littafi yana da wani document wanda document din zai zama intact in its entirety yana nan keke da keke yadda wannan mutum ya bar shi ba abin da ya gurbata shi tun daga san da ya zo da shi har zuwa 1970s din nan da suke wannan binciken suka ce sannan wannan mutumi sai ya zama ta hanyar wannan littafin nashi an taɓa kafa wata gwamnati wadda ta tsaya da ƙafafuwanta su da kansu ne duk cikinsu ba musulmi daga kirista sai da yahudi su biyar ne zuwa su takwas da suka dawo suka binciki tarihin dukkanin annabawa da manzanni da su suka yi imani da su da dukkanin tarihin malaman kimiya da fasaha irin su Galileo da su wane ne da su wane ne da dukkanin philosophers irin su Aristotle da sauransu sai kuma suka ce to ya kamata su waiwayo kasashen Larabawa da suka waiwayo kasashen Larabawa suka binciki duk wani wanda suka ji labarin shi sai suka gane ai ba a kasashen Larabawa ba a duk duniyar binciken su ma ba wanda ya cika waɗannan sharuɗan sai Michael Hart wanda shi yake jagorancin wannan bangare na bincike sai ya ce tare da cewa ni din nan ina goyen bayan addinin Christianity ne na Annabi Isa yace amma dole in tsaya ga ka'idar binciken da muka sharɗanta wa kanmu yace da abin kadimanci ne da son kai yace da sai in ce Annabi Isa yafi kowa yace amma mu muka yanka kanmu muka ce ga sharuɗan yace na farko Annabi Isa alaihi salatu wassalam yace bai kai a ce mishi dattijo ba yace mu ko mun ce sai dattijo Annabi Isa rayuwar shi iyakar ta shekara 30 da wani abu ne dan haka bai kai a ce mishi dattijo ba na biyu littafin Annabi Isa yace kafin shekara 300 da barin Annabi Isa ma littafin an gurbata shi yana ishara zuwa ga taron Nicaea ne da aka yaka gurbata Bible a wannan lokacin aka shigar da aqidar cewa Allah da ne Allah yana da da Allah yana da uba Allah yana da mata Allah kaza Allah yana kaza suka ce shekara 300 da tafiyar Annabi Isa ma aka yi taro aka gurbata littafin sannan mabiyan shi nanan ba yadda suka iya dan haka littafin bai kawo zuwa 1970s a yadda Annabi Isa ya bashi ba suka ce sannan ba a taba amfani da littafin Annabi Isa an samar da wata gwamnati wadda ta tsayu da kanta ba sai suka ce abin mamaki kuwa sai da injiyoyi da ke bautar shanu da gumaka suka karbi addinin mutumin nan suka je garin su da shi suka kafa gwamnatin da sai da ta shekara 500 tana tsaye da kafafuwanta su suka fara haka da kansu duk da suka gama dan haka sai shi Michael Hart a matsayin shi na spokesperson a team din binciken wato wakili mai jawabi sai ya ce da dukkanin taka tsantsan da dukkanin adalci ya ce ina mai farin ciki in ce Muhammad is the most influential man in the history Muhammad shine mutumin da ya fi kowa dacewa da cancanta da waɗannan sharuɗan dan haka ya fi kowa a cikin ƴan adam Michael Hart ya faɗi waɗannan bayanai ga wannan littafi wanda galibi na shazuwar muku da na turancin shi to ga na larabcin shi wanda aka samu wani malami mai suna Ali Al-Jauhari ya zauna ya fassara shi ya hada shi da na Ahmad Didat ya sa mai Muhammad a'zamu uzama'il alam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama mafi girman masu girma a duniya Muhammad the great of the greatest ones Muhammad mafi daukakar madaukaka sai da suka tattara madaukaka sannan sai suka dauko Annabi sai suka dora a sama amma fa ba musulmi bane jama'a sun sai kashe kudi suka yi wannan research din sai ku dawo kan magana dazu ita ce ne ashe in dai an zurfafa bincike game da Annabi za a gano ya fi kowa ko to amma musulmi mu ne muke da asalin inda ake zurfafa binciken shine ne Al-Qur'ani da Allah yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim kana da manya-manyan dabi'u na gari Aisha tace kana khuluquhu Al-Qur'an ina fata an gane dan haka abinda malam ainihin wato professor Zaid yake ce mana a ƙarƙashin wannan magana ta Ibn Hazm ita ce ko da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi da wata mu'jiza bai zo da Al-Qur'ani ba ko da Annabi bai zo da komai ba tarihin shi kadai ya isa nuna ya fi kowa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yo jama'a in ba haka ba yaushe Allah zai makala dacewa da zuwa lafiya kalau kiyama akan bin shi idan ya zama akwai gargada a wani bangare na rayuwar shi yaushe ne Allah zai ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu sai ce liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wanda duk yake fatan sa hadu da Allah lami lafiya wanda duk yake fatan ya je lahira lami lafiya to yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan wannan mutum Allah bai gyara shi yadda ya dace a bishi ba yaushe Allah zai lamunce a bishi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan magana Ibn Hazm ya faɗe ta ne a cikin juz'i na biyu shafi na 90 na littafin al-fisal ko al-fasl fil milali wan nihal wato al-fisl al-fisal fil milali wal ahwa'i wan nihal Allah ya gafarta mishi wa yaqul ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace wa min huna daga nan ne ta'lamu tirar al-abd fawqa kulli darura ila ma'rifati ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam kai mai karatu da saurare zaka gane larurar da bawa yake ciki fiye da duk wata larura bukatar da bawa yake ciki fiye da bukata kowace iri wajen ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma jaa bihi ya san al'amuran da manzon Allah ya zo da su na alqur'ani da sunna da gaskiya da mu'jiza wa tasdiqihi da kuma ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi ma akhbara da kuma da duk abin da ya bada labari wa ta'atihi fi ma amara ya kuma yi manzon Allah biyayya a cikin duk abin da ya bada umarni fa innahu domin kuwa la sabila ila sa'ada babu wata hanya da za a bi a dace jama'a wal falah babu wata hanya da za a bi ai nasara la fi dunya wala fil akhirah a duniya ko a lahira illa ala aidir rusuli sai a bisa hannun manzanni dan aikin Allah wa idza kana sa'adatul abd fi ad-darain mu'allaqa bi hadi an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam idan ya zama samun nasarar bawa a duniya da lahira tana da alaka da ainihin shiriyar annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama fa wajibu ala kulli man nasaha nafsuhu to ya wajaba ga duk wanda ke gaya wa kanshi gaskiya yake wa kanshi nasiha wa ahabba najataha yake wa kanshi fatan tsira wa sa'adataha kuma yake wa kanshi fatan ya samu arziki an ya'rifa min hadihi ya kamata ya wajaba ya san shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa siratihi ya san tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa sha'anihi ya kuma san duk al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma yakhruju bihi 'anil jahilina al'amuran da sanin su zai sa ya fita daga cikin tawagar jahilai bihi daga ya fita daga cikin tawagar wadanda suka jahilci annabi sallallahu alaihi wa sallam wa yadkhulu fi 'idad atba'ihi yayi kokari ya karanta tarihin annabi yadda zai waye gari yana daga cikin lissafin mabiya wa shi'atihi ya zama ya waye gari yana daga cikin tawagar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa hizbihi ya zama yana daga cikin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babban malami Ibn al-Qayyim yace wa nasu fi hadha bayna muqillin wa mukfirin tare da cewa mutane wasu dan tarihin annabi ko wa mustakfirin haka ne bayna muqillin wa mustakfirin mutane game da tarihin annabi wasu su dan karanta kadan wasu kuma su karanta ainihin mai yawa wa mahrumun wani ma ya haramta wa kanshi wannan alherin bai san komai game da tarihin annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal fadlu bi yadillahi ita dai falala dama a hannun Allah take yu'tihi man yasha Allah na bada ita ga wanda yaso wallahu bil fadlil azim Allah ma abocin falala ne mai girma Allah ya bada falalar shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk wanda yake son falala a wurin Allah sai ya yadda da falalar da Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma sai ya bi karkashin wannan falalar sannan zai samu tashi a wurin Allah duk wanda ya kangare wa wannan falalar ba shi ba falala duniya da lahira sai kaskanci da wulakanci wannan magana Ibn al-Qayyim ya faɗe ta ne a mujalladi na farko shafi na 69 zuwa 70 na Zadi Ma'ad kenan yanzu jama'a abin da wannan magana take nufi ta Ibn al-Qayyim shine sharadin ka bi annabi sai ka san tarihin shi haka ne ko ba haka ba gaskiya ne dan mun ga wannan a tattare da samari yan zamani dukkanin wanda kake so kana son ainihin dan kwallo ne mai buga 79 mai buga 88 mai buga 17 kana son gola ne kaza sai ka ga ma'ana hatta irin yadda yake aski haka zaka ji ai maka hatta irin rigar da yake sawa haka zaka sa kai lokacin da zamani ya kai karfi a kasar nan ana kallon fim-fimai na India da American films samari nawa ne yau suka waye gari suna da sunaye irin na waɗannan cowboy da sauransu wani sunan shi Arizona sunan shi kenan saboda an samu wani gwarzo mai wannan sunan wani sunan shi Dugunu saboda me akwai wani gwarzo wanda ya iya wani sunan shi Kung Fu saboda me an samu wannan wata sunanta Mazi India, saboda me? Saboda an samu wata jimbiya wadda ta burge ta, zabiya ce ta iya. Wani sunan shi Jack Morrow, saboda me? An samu wani mawaki ya iya, ya ba sha'awa. Haka sunaye ne ga sunan kowa ike sawa da gwargwadon yadda yaga wannan ya burge shi ko to ba iyakar take nan ba. Sai ya binciki da safin da yake karyawa da shi. Ina gaya muku abin ya wuce yadda kuke tunani ma yanzu an wuce nan. Wani sai ya ainihin yi email ga wannan da yake so da safe cewa yau da me ka karya ne. Yace mishi taliya na ci da conflict. Na ci taliya ne da ƴan maromaro haka na busasshen biredi, shi ma sai ya je sai ya dafa mishi taliya ya ci saboda dai soyayya ta tabbata. Amma yaya soyayya ta tabbata sai da yin bincike yau me ka ci da safe? Yau da rana me zaka ci? Wannan har ya kai yau ƴan kwallo da mawaka suna bude website. Idan gari ya waye sai ya rubuta yau ga irin rigar da zai sa, yau ga irin canvas din da zai sa, safa kala kaza zai sa, yau in ya taje kan shi ga inda zai zubar da gashin, saboda masoyan shi a duniya su waye gari suna koyi da shi. Me yasa ba mu binciki manzon Allah game da haka ba sallallahu alaihi wasallam? Da wannan hannu yake cin abinci, da yaya me yake ci? Dan haka su Anas su ne suka fi kowa bincike game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya, wato sahabbai kenan. Wani tela ya hada walima ko liyafa ya gayyato Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka samu nama aka yi farfesu, sai aka samu kabewa ko goji aka zuba a ciki. Annabi yana cin naman sai Anas ya ga Annabi yana dibo kabewa yana ci. Anas sai cin tun daga ran nan jini ma ina son kabewa. Dan mai gidana yana cin kabewa yana son ta. Shi Anas sai ya tafi ma sai ya siyo kabewa su kutin da guda, sai a fere mishi ita a dafa mishi ita, sai zauna yana cin abin shi. Mana waɗannan su ne ahbabu na gaskiya, waɗannan su ne ushaku. Ina fata an gane dan gaske. Ina fata an gane. Yawwa, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To jama'a, kun ji dai al'amarin yadda yake. Lallai ne sai an san tarihin shi tukuna za a iya kwaikwayon shi ko? Kuma Allah ya sauƙaƙe mana, duk duniya babu wanda ake da documents, cikakkun bayanai game da tarihin shi irin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babu wanda ake da wannan littafi ne tun daga saman bakwai da yaran shi. Babu wani annabi a yau da ake karanta littafin shi da yaran shi a duniyar su. Babu. Duk inda ka samu littafin sai ka samu koda da yaran ne an gurbata shi. Dan haka shi kanshi wanda yake karantarwa bai da tabbas akan abin da yake karantarwa daidai ne. Amma wannan tarihi na annabi da ke cikin Al-Qur'ani, yadda ka ji shi haka aka karantar da shi kuma kana karanta tarihin shi. Wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lilqitali. Wannan wani bangare ne na suratu Ali Imran da ke dauke da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Iz taqulu lil mu'minina, duk wannan tarihi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. بالتاريخ النبي باب إنديك أدوني أولا ينا بالتاريخ ملاتي أولا صلى الله عليه وآله وسلم. ما لن يشي وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مملوءة بالعبر. تاريخ النبي ناتيكي دا أبوبو اللورة والعبات دا وأزوزي والدروس دا درسة والمبادئ العظيمة دا كما متاكم فرقوما سجرما مجن تربية. وإنما نحسب أن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكمال عقله وخلقه واستقامة نفسه وسلامة ما يدعو إليه كل ذلك في نفسه دعوة إلى الإسلام في وسط غياهب الجهالة في الماضي. ما لا ينشي أي من أطيعواني mulura da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, mu tsaya mu lura da kaifin hankalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ku dubi yadda Allah ya tsarkake hankalin shi, inda yace wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Allah sai da ya rantsuwa tukuna, sannan yace ma dalla sahibukum, mutumin naku bai bace ba. wa ma gawa, bai kauce hanya ba, bai ratse ba. Wa ma yantiqu anil hawa, sannan magana da yake ba san zuciya bace, in huwa illa wahayi yuha. Wani wuri yace wa ma sahibukum bimajnun, mutumin naku ba mahaukaci bane, bai samu taɓuwa hankali ba. Ma'ana Allah ya gyara Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, duk wani mai magana da ka ji shi malami ne ko mai wa'azi, professor ne ko doctor ko lecturer ko wane ne, babu garanti fa akan cewa abubuwan da yake babu motsuwa a ciki. Domin su psychologists sun ce a duk wani ana samun minti biyar mutum yana zama off, yana dagewa daga cikin masu hankali ya tafi. Na fata an gane. To babu wani wanda ake da garantin abin da yake fadi, amma sai Annabi ana da garanti. Dan me don wahayi ya sauka ya ce ba mahaukaci bane. Wahayi ya sauka ya ce bai bata ba. Wahayi ya sauka ya ce bai samu kaucewa hanya ba. Sannan kuma muna bincike game da ainihin wato dabi'un Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne, da kuma yadda shi da kanshi yake tsaye akan hanya. Wa salamati ma yad'u ilaihi. Sannan kuma muna bincike game da irin abubuwan da Annabi yake kira zuwa gare shi. Ku dubi wani babban kafiri, sarki ne na gargajiya, lokacin da jita-jita ta zo mishi game da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da ya tashi yana binciken hanyoyin da zai samu tabbas, sai ji labarin wasu fatake sun zo daga Makka, sai sa aka kira su. Da aka kira su sai ya ce, cikin ku wane ne yafi kusa da nasabar jini da wannan mutumi? Sai suka ce ga wannan mutum Abu Sufyan, jinin su daya, daga gida daya suka fito. Sai ya ce ku matso da shi. Aka matso da shi, sai ya tsaya gaban shi yana fuskantar shi. Sai ya ce to sauran fataken duk gaba daya a shirya su a baya. Ya ce wa mai fassara, kai mai fassara ka gaya wa waɗannan Larabawa, zan yi wa wannan mutum tambaya game da wannan mutum da ya zo yana cewa shi Annabi ne. Idan wannan mutum ya faɗa min ƙarya, to su ƙaryata shi. Aka ce hikimar da ta sa ya mishi haka kenan. Ya kawo shi yana kallon shi, su kuma suna kallon bayan shi, ba sa kallon juna balle su ji nauyin ƙaryata shi in yayi ƙarya. Abu Sufyan ya ce na shiga uku, yau ga yanayi da na samu da zan iya wa makiyi ƙarya, amma an min sharaɗi. Ya ce ba nan ba, in yi ƙaryan ma a koma gida a bada labari kunna ya girmi kaka cewa na je na taɓa yin ƙarya. Ya ce bai taɓa samun hali da ya samu damar yi wa Annabi ƙarya ba, kuma ƙaryar ba dama sai wannan lokaci. Daga cikin abubuwan da ya tambaya sai ya ce, wannan mutum da ya zo a cikin karatun shi da wa'azin shi me yake cewa? Sai Abu Sufyan ya ce yana umarninmu da gaskiya, da riƙe amana, da kamewa daga cin mutuncin mutane ko dukiyarsu, sannan kuma yana cewa mu yi sallah mu sadar da zumunci. Jama'a, wannan shaida ce ta fito daga bakin wa? Bakin kafiri maƙiyi. Tun a lokacin bai musulunta ba, amma ya kiyaye da'awa Annabi cewa ba da'awa ce ta raba kai ba, ba da'awa ce ta cewa a ɗibi dukiyar waɗanda ba su bi mu ba a ci, ba da'awa ce ta zubar da jini ba, ba da'awa ce ta ƙarya da ƙazafi ba. Kafiri ne ba da shaidar da duk duniya yau in muka ɗauki wannan shaidar za mu yi tallanta cikin kafirai mu ce kun ga abin da ɗan uwanku ya faɗa game da annabinmu sallallahu alaihi wa sallam. Ma'ana ba mu ne muka ruwaito ba, shi ya ba da labari cewa mai gidanmu yana cewa a yi gaskiya, a riƙe amana, kar a ci amana, a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza. To dole ne mu tsaya mu bincike game da cewa Annabi yana kira ne zuwa ga al'amura waɗanda suke na girma ne. Malam ya ce kullu zalika fi nafsihi da'watun ila al-islam. Waɗannan al'amuran gaba ɗayan su in ka saka su, sai ka ga cewa kira ne zuwa ga musulunci waɗanda Annabi yayi. Fi wasti ghayahibil jahala fil madi, a tsakiyar bakin jahilci da ya wuce a cikin tarihin da ya gabata. Abinda har yau duniya ta kasa tabbatarwa, jama'a, majalisar ɗinkin duniyar nan fa an kafa ta ne wai a 1950s ko wane ne, saboda an gama yakin duniya, wanda yakin daga ƙarshe duk da gama sai aka tabbatar da cewa an yi zalunci, an yi ta'addanci, an kashe mutanen da basu je su gani ba. Sai aka ce to dan a kiyaye yaki na gaba, a kafa wata majalisa wadda za ta samar da adalci da sauransu. amma su da kansu suka tabbatar da cewa majalisar dinkin duniya yanzu ta zama matattara kwarkwata da kwarkwasa. Kalmar da suka yi a cikin karin maganar turanci kenan, ta zama matattara kwarkwasa, wato kwarkwasa duk wani masharranci da ya sharri ya koke to sai ya tafi can ya je yana hada sharrin duniya kuma. Haka majalisar dinkin duniyan take a yau, kuma ta kasa dinkin rikici mafi sauki da ainihin aka kafa ta don taimaka ganin shi, shine rikicin Yahuda da Falastinawa. Dan a daidai sanda aka kafa ta wannan rikicin ya fara, sai aka saka daga cikin ajandar da za ta dinke shine rikicin Yahuda da Falastinawa. Har yau majalisar dinkin duniya ta kasa magani. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yazo yana bayyana yadda za a zauna lafiya, a samar da alkhairi a cikin irin waccan rayuwa ta jahiliya da ya same su. Wa huwa la yazalul quwwa adda'iya ila al-islam ila al-asr al-hadir. Dan haka irin waɗannan ahalaye da Annabi ya kira zuwa gare shi, gare su har yau ba su gushe ba, su ne halayen da musulunci yake amfani da su yana kira har zuwa wannan zamanin namu. Wa innana najidu ba'dan nasi yuslimuna idha 'alimu siratan nabawiyya. Muna samun wasu mutane suna ta musulunta idan suka karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akwai su da yawa jama'a, kun san yau Turawa suna bincike game da tarihin wanda yazo da wannan addini. Shin abin da iyayen gidansu na sama da su suke faɗi gaskiya ne? Sai a yi hoton Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai a yarda jini sai ya ratsa wannan shafin da hoton shi yake ciki, cewa wannan annabin ya zo ne domin zubar da jini. Sai su ce bari su je su karanta tarihin. Suna karanta tarihin kuma sai su ga ashe ƙarya ne, ga irin kalmomin da yake faɗi, ga irin nasihohin shi, sai su gano cewa ashe ƙiyayya ce. A nan makarantar nan muna da wani littafi jama'a kusan har kofi biyu, wai sirrul islami al-amrikiyat, sirrin musuluntar mata amerikawa. Yana kawo tarihin yan mata amerikawa ne al-fannanat, wato mawaka da sauran yan duniya waɗanda suke ta musulunta. Wata da ta karanta ta nan yana da ya annabin nan yana da mata, yaya tarihin mata take, yaya ike zama da yar tashi, yaya ike zama da matar da ta karanta sai ka ji ta musulunta, sai ka ji ta ce sunanta Aisha ko Fatima. Da zaran sun karanta sai suna musulunta. Wa adraku aqlahu, saboda in sun karanta tarihin sai su rusko kaifin hankalin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bu'dahu anil awhami, da kuma cewa Annabi yayi nesa daga ainihin rudani wal khurafat, da shirme allati tasudul amma, wadanda a yau su ne suka mamaye kwakwalan mafi yawancin jama'a. Wa tastahwi tafkira ko as-sabhi as-sajda ash-shaz, haka ne as-sabji, wato wadanda su ne suke mamaye tunanin ainihin da shi ne ke jagorancin duniya, wato tunanin da ke jagorancin duniya yau game da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne addinin rudani ne da hayaniya ko. To da zaran sun karanta tarihin sai su ga cewa wannan tarihin yana karo da abin da aka saka musu tunani game da addinin musulunci. Wannan tarihin yana rugurguza abin da mafi yawancin mutane aka saka musu. Wato abin da yake faruwa jama'a, su kafirai saboda su bata tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun da sassafe, sun tashi suna yin dramomi da wasan kwaikwayo na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, suna nuna wa ƴaƴansu a makarantu, suna fassara wa Annabi suna fassara Annabi da cewa mutum ne mai zalunci, har ta kai sai su hada wa ƴaƴa dina ko liyafa. Ƴaƴan nan suna cikin jin dina da liyafa, ana kada kada, suna rere, suna jin daɗi, iyayensu suna murna. Sai ainihin iyayensu dan tashi dan minti kadan haka, sai a bar ƴaƴan suna tsakiyar holewa, sai wani mutum ya shigo da bakin rawani da baka alkyabba, ya zare takobi, ya zo ya datsa ta a tsakiyar teburin nasu, ya hankadar da teburin, ya ta kama su yana dukan su. Ana cikin haka sai a ga wani mutum ya taho da cross a rataye, sai ya zo sai ya kwace su sai ya wartaki wancan mutum, sai ya ce musu to kun ga mutumin farko shine Muhammadu kenan, mutumin nan na biyu shine Annabi Isa. Kina ganin wannan drama ce, amma yaro tana gaskatuwa a kwakwalwar shi. Ka duba yaro da kyau, in kana bashi labari kai ne ka san ƙarya ne, amma shi a wurin shi gaskiya ce kamar yadda Abubakar ya yadda da wahayi. Sirakar ka taba tunanin wai yaro yana fahimtar tatsuniya fa ƙarya ce da ake ce mishi a zamanin da, sai kwakwalwar shi ta tafi ta suran ta zamanin da, da gaske ne an yi a wani gari mai suna Birnin Kif, sai ko yadda cewa akwai wani gari mai suna Birnin Kif, duk abin da ka faɗi ya yadda. Haka suke yadda da wannan ainihin dramomin. Sai yaro ya tashi da bakakkiyar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, halin farko da zai haɗu da musulmi, sai ga cewa to wannan mutumin nabiyin wannan mutum ne dake dukan mutum, muna ƴan yara, dan haka in suka zama matasa kuma sai a zo a nemi su kamfen cewa to ku yi a hankali fa, duk inda kake tafiya in ka ga mai gemu ko ɗagaggen wando ko ka ga mace da hijabi ko niqabi, to kai sauri ka kauce ya wuce ko ta wuce, in ba haka ba za ka ji ka a lahira. In dai ka sake yana bin ka to sai dai ka ji ka a lahira, in sauri ka bashi wuri ya wuce shikenan, amma in dai ka sake kana tafe yana baya kana gaba to za ka waye gari ka ji ka a lahira. Allah ya kiyaye. Waɗannan maganganun da malam ya kawo su baki ɗaya suna tabbatar mana da cewa karatun tarihin Annabi na da muhimmancin da ke wayar da kai, ya cire ruɗanin da aka sanya wa mutane dangane da shi. Malam ya ce وما هذا الاهتمام بالسيرة النبوية الأطرة إلا لأن السيرة سلوك. فكومين يسا أكي بعد مهمان تجمر كراتين تاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم عم يحسكي با سيدان تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم حيا رأيواتي بل أقوم سلوك يتي كي متي كاركي مادة جتكين هنيا رأيوا وتصرفات المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها أحدى تصرفات. Rayuwar Annabi ta kai da komowa ita ce rayuwa mafi shiriya da jagoranci ga dan adam. Fakanat bizalika masalan a'ala, dan haka rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama madaukakin abun koyi ne. Wa min zanan sadiqan, kuma babban ma'auni ne na gaskiya. Tuzanu biha a'malul bashar, yadda ake auna ayyukan mutane da su. Wa harakatu bani adam, da kuma kai da komowar da dan adam suke yi. Rayuwar Annabi da ita ce ake gwada wane mutumin kirki ne ko na banza ne, yaya wane yake zama da matan shi, yana adalci ko baya adalci, komai na Annabin aka tashi da shi ake gwadawa. Misali, waɗanne irin tufafi yake sawa, yaya yake sa tufafin, ya yake magana, ya yake karatu, yadda yake yin karatu, da haka ne ake hukunta cewa wane da yake karatu karatun shi yayi daidai. Yanzu lokacin muna matasa jama'a ake kawo kasusuwan Malam Abdul Samad, Abdul Basit Abdul Samad ya yi aya 39 ya je yin ta 40 ya faɗi ya suma, sai muna jin daɗi muna ganin kai wannan ya more, saboda ayoyi 40 da ya so ya haɗa da numfashi ɗaya har ya suma, ashe bid'a ce yake yi. To a lokacin karatun ne yake ɗura mana kawai babu aunawa da yaya na Annabi yake. Haka yanzu duk 'yan Islamiyya za ka ji ana musu karatutuka suna ta rangwada suna jin daɗi, da an ɗauko wannan karatun an auna da na Annabi sai ga cewa bid'a ne. Haza ana koya musu tajwidi a ce wasulul jami'i, wasulul jami'i jami'uhu bid'atun. Ina fata an gane ya aka yi wasulul jami'i ya zama jami'uhu bid'a, saboda an gwada da na Annabi sallallahu alaihi wa sallam. An fahimci wannan da kyau jama'a? Duk wata kotu yanzu da zaka shiga, ana shiga sai a ce court sai a miƙe, sai kaga wannan abin yana baka sha'awa, kai an iya tsari, ashe kafirai ne, ashe wannan abin kafirci ne. Ana sai ce daga cikin abin da suka lura fuska Annabi tana kyama kwarai da gaske shine in ya shigo a miƙe mishi. Sun fahimci Annabi baya kaunar wannan ko miskala zarratin. Amma yanzu malami nawa ne yake karantar da arithmetic ko English ko social studies ko wane ne, in ya shigo da safe sai an miƙe an yi good morning sa an ja madda, duk baki ɗaya wannan amene ne a matsayin kwaikwayon kafirai ne, amma wannan abin gani ake burgewa ce ko, amma an auna da na Annabi fa sai a gane cewa kafirci ne. Saboda haka abin da nake so ku gane jama'a, su sahabbai sun aje rayuwarsu ne gefe guda wanda suke a jahiliya, sai suka ɗauki Annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da ya kawai shine addini. Shi yasa Allah ya so su, ya kaunace su, ya ji daɗin su, ya mai da su nashi, ya ɗauke su ya ce su ne ahlu kalimati taqwa. Me yasa? Saboda sun yadda da ita a yadda ake so a yadda. Idan muna son wannan jama'a, ko komai muka tashi mu dauki annabi a matsayin abun koyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allahu akbar. Malai yake cewa inna sirata tatbiqun hayyun lil qur'anil karim, ai ita tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rayayyar gaskatawa ce ma ga alqur'ani, domin alqur'ani ne yake cewa ne wa innaka la'ala khuluqin azim, alqur'ani ne yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, rayuwar annabi abar koyi ce ga duk wanda yake fatan hadu da Allah da ranar lahira. To tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ce tana siffanta maka yadda alqur'ani yake, ina fata an gane zalika. Abin da yasa kuwa anna alqur'ana alkarima mabadi samiya, alqur'ani mai girma ya zo ne a matsayin ainihin wato matakai na farko amma madaukaka wajen gina tarbiya, wa manhaju hayatin kamila, sannan alqur'ani ya kasance ne tsari ne na rayuwa cikakkiya. Wa ja'at siratu rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama tatbiqan kamilan amaliyan, ko eh haka ne, amaliyan li hadhihi almabadi alazima. To sai ya zama tarihin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya zo yana mai gaskata cikakkiyar gaskatawa a aikace ta waɗannan ka'idoji masu girma wanda alqur'ani ya zo da ita. Wa li hadha faqad ijtama'a fi hadha ad-din azamatu almabda, dan haka al'amura guda biyu manya-manya sun hada cikin wannan addini. Abu na farko shine an samu asasai wato foundations, ka'idojin da aka gina tarbiyyar addini din ka'idoji ne waɗanda suke tun farko manya-manya. Sannan wa jawdatul matbaq, sannan kuma sai ainihin wato nagartar abubuwan da aka aikatar, ma'ana foundation yayi kyau sannan gini yayi kyau. Ka san wasu mutane suna bada muhimmanci game da foundation amma ba sa bada muhimmancin gini, ko wasu kuma sai su bada muhimmancin ainihin gini ba su bada muhimmancin foundation ba. To nan ana cewa ne waɗannan al'amuran na musulunci sun haɗu, kamar abin da Bahaushe yake cewa gonar gizo, sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa, asasin ta shine me, shine alqur'ani shine asasin, sannan tabbaka alqur'ani fa shine sirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. To dan girman Allah jama'a, addinin da aka ce qur'ani ne foundation shi, rayuwa annabi ce katangun da aka bi aka gini aka rufa, kai kaga wannan addini ya tsayu. Malam yake cewa walan yabqa li ahadin ba'da zalika hujja yahtaji biha wa asbaha amama an-nasi ajma'ina alqur'an yutla wa ma'ahu siratu rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam تبين للناس كيف يتحول القرآن إلى سلوك عملي في الحياة يصلح الدنيا والآخرة. هناك مالن يتي باب الثورة وتهجى دترجع واني باب وان دليل دون ذي غري أكنش دقى تكون متاني باكي لا ينسو ومن دقى القرآن أن واي غري أنا كرنتاش دا تاريه منظم الله تنا بينا ومتاني يبدأ القرآن يواي غري يزما jagora da yake gyara rayuwa ta duniya da ta lahira. Wa inna azamatal mabda, lallai girman matakin farko a tarbiya la tughni an jawdatil qudwa alhasana, wannan baya wadatarwa game da ainihin wato samar da kyakkyawan koyi. Abinda ake so a ce jama'a, idan har an samu kyakkyawan foundation dole a samu kyakkyawan gini, idan har an samu kyakkyawan gini dole a samu kyakkyawan foundation. Sai ce wa inna ayya nazariya ma'ahuma ko mahama balagat min as-siha wa ad-diqqa, duk wani tunani da wani tsari duk yadda ya kai wajen nagarta da dacewa. Wa inna ta'liman mahama yakun ra'ian, duk wata karantarwa duk yadda ta kai ta kai matuƙa wajen gamsarwa. Wa yaqa'u min an-nas mawqi' al-i'jab, da duk yadda ta kasance tana burgewa. La yaghni anha ko la yughni wa la yusmiru samaruhu wa la yabqa ala ad-dahri illa idha kana lahu man yumathiluhu bi amalihi, duk yadda wata karantarwa ta kai matuƙa jama'a, idan ba a samun waɗanda za su ci gaba da aikata irin wannan karantarwa za a wayi gari ba ta. Ko kun fahimta jama'a? Kun ga dalilin da yasa al'ada take canzawa kenan. Ana cikin bin al'ada, ana cikin bin al'ada, ana cikin bin al'ada, in wasu suka yi tawaye suka daina binta,
bayan shekaru sai waye gari ta bace haka ne ko ba haka ba abin da yake so a ce maka shine ga alqur'ani ana karantawa idan musulmi suka ci gaba da kwaikwayon dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda sune alqur'ani to za waye gari ga nazariya da kuma amaliya ga ka'idojin ga kuma aikin su dan haka kenan aqida da manufa alqur'ani ba za ta taba bacewa ba mallan yace wa yad'u ilayhi bi akhlaqihi wa fadlihi sannan kuma matukar ba a samu wani wanda ke kira zuwa ga wannan irin nazariya da tsari ba ta hanyar dabi'un shi wa fada'ilihi da kuma halayen shi nagari wa ya'rif wa yu'arrifuhu ku ila nasi yana kuma sanar da mutane bil qudwa wal uswa ta hanyar karantarwa a aikata da kuma nuna musu yadda za a bi abin fa yaqtadi nasu bid'a ku haka ne bi du'atihi min tariqil amali ba'da al ilmi ta yadda mutane za su ainihin wato rinka kwaikwayon abin da yake karantar da su ta hanyar me aikata abin da ya karantar da su bayan ya karantar da su a ilmance sannan mu'jibina bi sajaya ha'ula'i du'a suna masu ainihin gamsuwa ko suna masu ban sha'awa da irin ɗabi'u na waɗannan masu kira mu'azzimina li akhlaqihim suna masu girmama ɗabi'unsu mukrimina taharatu qulubihim suna masu girmama irin tsarkin zuciyarsu wa zakati nufusihim da kuma yadda rayukansu suke da ainihin nagarta wa dinu la yanjihu wa ya'lu wa yantashiru illa bi siratin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam alladhi bu'itha bihi addini dai babu yadda zai nasara ba yadda zai daukaka ya yadu sai ane ana hada da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi aka aiko da ainihin wannan addini Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yace wa bima arafahu an-nasu anhu fi shu'uni hayatihi wa fi akhlaqihi wa a'malihi sannan addini baya yaduwa sai da gargadan yadda mutane suka san addinin daga shi wanda yazo addini da addini da kuma irin yadda sha'anin rayuwar shi da dabi'un shi da ayyukan shi suke abinda malam yake cewa yanzu malam ya dawo da magana ne dangane da mu musulmi yayin da babu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan muka ci gaba da yada waɗannan dabi'u to yadda waɗanda suka rayu da shi suka yi sha'awar shi mu ma za a yi sha'awar mu amma in ya zama ga qur'ani na fadin ka'idojin amma musulmi ba sa aiki da su wane ne zai bada waɗannan maganganu kun san cewa ayyukanku sun fi tasiri fiye da maganganunku ayyuka sun fi tasiri fiye da maganganu na ga a wannan halin ya kamata yi muku ishara cikin littattafan nan da muke da su na da'awa ga wani littafi can wanda yake cewa ad-da'watu bi lisanil hal la bi lisanil qal da'awa ta musulunci ya kamata a yi ta ne a aikace ba yi da wa'azi kawai ba sabai sun fi ba da muhimmancin aiki fiye da magana Allah madaukakin sarki ya taimaka sai malam ya ce walidhalika fasiratu juz'un min hadha ad-din tarihin annabi wani bangare ne na wannan addini wa ta'rifu biha ta'rifun bi hadha ad-din sanar da tarihin annabi sanar da wannan addini ne yaqifu al-khalifatu ar-rashid الفاروق عمر بن الخطاب خطيبا في اول خطبة له بعد وفاة ابي بكر الصديق رضي الله عنهما وتوليه الخلافة يقول بعد حمد الله والثناء عليه سيدنا عمر لوكتين دي زم اينهن خليفة باين سيدنا ابو بكر بينيكي خطبة باين ياي بودياغ الله كجاب ديكي ان الله تعالى نهج سبيله الله يالقايات ارى من تفركنشي وكفانا برسوله صلى الله عليه واله وسلم كما الله يا دوكي منا وجن كرانتار da wannan tsarin nashi sai ya kawo mana da manzon shi wanda shine ke karantar da tsarin falan yabqa illa addu'a dan haka a wannan addinin ba abin da ya rage sai addu'a ko kuma kira wal iqtida da kuma kwaikwayon shi menene Umar yake so ya ce Allah madaukakin sarki ya sauke mana wahala daga mu gano wasu ma'anoni na alqur'ani ganin tarihin rayuwar annabi shine abin da ake nufi an fahimta to yanzu ba abin da ya rage sai mu ci gaba da addu'a muna kiran mutane zuwa ga addinin sannan kuma muna aikata addinin a aikace wannan magana al-imamu ainihi ibn al-jawzi shine ya ruwaito ta a cikin littafin shi mai suna tarihu umar ibn al-khattabi sai ya ce wal iqtida'u ash-shartu fihi ko wuduhul qudwa wa salahiyyatuha lil iqtida'i. To daga cikin sharuɗan da za su sa akwai kwaikwayuwa ne ko abin shi, shine na farko a ga wannan abin da za a kwaikwaye shi ya zama karara. Yanzu idan ka zo kana yin wata addu'a a sirrance, sai ka ce kuma kana so ɗalibanka su kwaikwaye ka su haddace ta su aiki da ita, taya za su yi? Abu yadda za su yi. Zaka duk wani abu da ake samu wasu mutane suna yi a fakaice ko a ɓoye, ba a gane kan abin ba, kuma su ce suna so a kwaikwaye su a cikin abin, akwai tufka da warwara. Abinda wannan ke nuna a jama'a, sai masu da'awa sun fito da kwaikwayon annabi al'amari ne karara, sannan mutane za su gani su iya karbe. Don haka ya ce sharaɗin farko daga cikin sharuɗa na ainihin wato kwaikwayon annabi shine a ce an fito da wannan kwaikwayo ya zama karara, sannan kuma wa salahiyyatu halil iqtida, ya zama kuma za a iya koyin abin. Yanzu don girman Allah, mutumin da zai zauna a ɗakin shi ko a zauren shi yana Kano ko Sokoto ko Katsina, ana zaune da ɗalibai kawai yana biya musu karatu ko ana wazifa ko ana zikiri, sai a ga yana musu ishara wai su matsa baya su matsa baya su matsa baya, sai a ga ya ƙame ya yi shiru can, kuma sai ya ɗaga kai sai ya ce Ka'aba ce ta zo ta kewaya shi. Baya min da ya za a yi koyi da wannan, wace hanya ce ya biye waɗannan abubuwan da za a yi koyi da shi? Don haka dukkan abin da za a kwaikwayi mutum daga cikin abin da zai sanya nagarta ta ai koyi da shi, sai abin ya zama ƙarar ya bayyana gare su. Walaqad kanat siratu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama hiya siratul wahidati allati jama'at al-khasa'is al-arba al-matluba allati yajdaru bin-nasi an yattakhiduha qudwa fi hayatihim. Lallan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita kadai ce rayuwar da ta cika wasu ka'idoji guda hudu da ake nema, waɗanda dukkan rayuwar da bata cika su ba bata cancanta a kwaikwaye ta ba. Siffa ta hudu ita ce, siffa ta ɗaya ita ce wahiya kaunuha tarihiyya. Dole ne wannan rayuwa ta zama ta tarihi ce, domin duk mutumin da yake da rai ba a amintu daga zai iya bata ba. Amma mutumin da ya rayu ya rasu akan nagarta, to in ka ci gaba da koyi da shi har abada ba za a samu matsala ba, don ya riga ya rasu. Don haka dukkanin wanda ke son kwaikwayo to ya kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wa sallam, domin rayuwa ce a cikin tarihi, kuma tarihin ya gaskata ta. Da a ce a wannan zamanin yake rayuwa, aka zo ana kamfen shi ana yaban shi, ba sai a ce almajiran shi ba ne, ba sai a ce mabiyan shi ba ne, ba sai a ce waɗanda suka gani ne suka gamsu ba. Amma gaskiyar abin daga cikin tarihi Allah ya fitar da shi ya mai da shi gwarzon tarihi, sharaɗi na farko kenan. Sharaɗi na biyu wa jami'atan, sannan dole ne ita wannan rayuwa ta zama ta taɓo ɓangarori na rayuwa. Misali jama'a, annabi Isa alaihi salatu wassalam da ya zo baki ɗayan abin da ya shafi rayuwa bai sa baki a ciki ba. Abin da ya sa baki shine ne gwagwarmayar gyaran halaye. To yanzu wannan irin rayuwar to ba ta da cikakkiyar kammala, wadda in aka makala ka aka ce kabita, in ka je wasu wurare za ka ruɗe ka rasa me za ka yi. Shi yasa ka saurari filin tambayoyin addinin Kirista. Idan aka aiko wa pastor tambaya ko wane ne, aka ce mishi malam wai menene ya kamata in yi game da kaza ne, sai ka ji pastor ya ce to ina ganin abin da ya dace ka yi shi ne ka yi kaza, amma kuma in ka yi kaza ma babu laifi, domin wannan shi ne abin da ya fi dacewa. Duwa gama biɗi-biɗi a wuri guda, ya mai da kanshi da fatawar shi su ne abeban koyi, ba don komai ba, sai don a cikin wannan abin babu abin da aka ruwaito game da annabi Isa da za a iya kwaikwayon shi. Duka-duka su da kansu ce da suka yi suka ce annabi Isa gaba ɗaya ya zauna ne shekara biyu da wata shida, wata talatin ne gaba ɗaya a cikin da'awar tashi aka ɗauke shi. To rayuwar da ake so ta zama kyakkyawar abin koyi sai ta taɓo ko'ina, kamar yadda na faɗi a ɗazu a cikin muƙaddima a kasuwar na uku, na ce kaga dai tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa addini da dukkan ɓangarorin shi. tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taba harkar gudanarwa da dukkan bangarorinta siyasa jagoranci tarihin shi ya taba tattalin rayuwa da dukkan bangarorin shi duk wani kasuwanci da gudanar da mu'amala ta tara dukiya da raba ta da kashe ta musulunci ya zo da ita sannan sai harkokin rayuwa sanya tufafi auratayya zamantakewa yaya al'amarin tsuguro da tashi da zama da bacci da shiga ban daki yake to dukkan rayuwar da ba a samu ta taba waɗannan bangarorin da jama'a to tana da na ƙasar da bata dace a bita ba ka'ida ta biyu kenan ka'ida ta uku kamila dole ne ta zama cikakkiya yanzu rayuwar annabi Isa ba cikakkiya bace dan haka zai zo ya karasa ta a ƙarshen duniya to yanzu wanda ake jiran ya karasa rayuwa kai koyi da shi yanzu idan malam yace duk abin da nake karantawa ka rinka dina muna karantawa tare amma kai baka iya surar ba ya za a yi da a ce cewa in na gama karantawa ka bi karatu na dan malam yace wal fajr sai ka ce wal fajr wa layalin ashr sai ka ce wa layalin ashr to amma malam yace to zan fara karatu ni tare amma baka san ina ne zai fara ba me zai kare da shi baka iya kwaikwayon shi dukkan rayuwar da bata zama cikakkiya ga ta nan gaba ɗayanta daga farkon ta ƙarshen ta ba bata dace a bita ba yanzu annabi Isa zai dawo zai yi aure sannan ya da'awa sannan ya kaza sannan ya kaza sannan ya kaza to ai bai dawo yayi ba yanzu ka ce za ka kwaikwayi yadda ake aure a cikin annabi addinin annabi Isa ya za ka yi ba ka da abin koyi annabi Isa bai taɓa yin kasuwanci ba kama annabi ya yi kasuwanci sallallahu alaihi wa alihi wasallama ashe idan ka lura da waɗannan abubuwan sharaɗi na uku da ake magana a samu kammaluwar rayuwa ita ce dole rayuwar da za a kwaikwaye ta zama cikakkiya ce ba ta da naƙasa dan misali yanzu za ka iya hawo cewa kana buƙatar idan za ka yi tafiya wacce addu'a za ka yi in ka hau abin hawa ka aika da filin tambayoyin addinin Kirista ka tambaye su ka ce wacce addu'a ake idan za a hau doki ko jaki ko mota kana son wannan addu'a ta fito daga cikin littafi mai tsarki amma akwai ta Qur'ani ko babu akwai ta annabi Nuhu da yazo zai shiga jirgin ruwa mai ce bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim yace da sunan Allah mai gudanar da ita mai kada ta tayi duk inda yake so tayi sai yace ubangiji na mai gafara ne mai rahama ne kaji ya sallama al'amari ga Allah ya kuma nuna gafara da rahama ta Allah ce madaukakin sarki annabin mu mai karantar da mu ake yi wajen yin ainihin addu'ar tafiya aya ce ta alqur'ani subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna aya ce ta alqur'ani babu wannan a cikin alkitabul muqaddas the holy bible is free from all these supplications and incarnations babu irin waɗannan addu'o'in babu waɗannan zikirin a cikin shi amma addinin musulunci is a complete package of incarnations duk wata addu'a da zikirori zaka samu a qur'ani shi kanshi alqur'anin ma menene wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika alqur'ani shi kanshi zikiri ne sai in ka dauka na alqur'ani fa jama'a ko maganar fir'auna ce ta zuwa qur'ani in ka dauke ta ka daga hannu da ita ta zama me ta zama zikiri alqur'ani kenan jama'a idan kun gane wannan jama'a ashe wannan da yake nuna mana cika ta wannan addini ba da ya kamata mu bi sannan kuma wa amaliya sannan dole ne dukkan addini ko wani tsari da za a bi dole ne ya zama yana cike da ayyukan da ke fassara maganganun da ke rubuce yanzu don girman Allah jama'a idan wata ƙasa ta danganci ta ce za ta a reconstitution daga Najeriya to ta yi wa kanta baki tun farko cewa to za ta zama ƙaunin bila amali haka ne ko ba haka ba don dai constitution ɗin Najeriya yana nan dandane ne amma wanne senata ne da dan house of reps yake aikatar da dukkan wannan constitution tare da cewa sunan shi lawmaker sunan shi ne kafa shari'a sa'ad da ya kafa da kanshi shi kanshi baya binta to yanzu duk kasar da ta kuskure ta ce za ta kwaikwayi tsarin mulkin Najeriya to abin da take cewa za a je a yi ta surutu a gidajen rediyoyi da jaridu da lissafa ajandodi ba za a yi ko kwaya ɗaya ba amma haka ne ko ba haka ba idan mun fahimci wannan da kyau addinin musulunci addini ne da duk wata aya da ta zo cikin alqur'ani kuji annabi bai rasu ba sai da ya aiki da karatunta mafi karancin sura a qur'ani ita ce idza ja'aku annabi bai rasu ba sai da ya aiki da ita aisha tace idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ruku'u da sujuda karshen rayuwar shi sai aje yana cewa subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghafirli subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghafirli sai tace kana yata'awwalul qur'an yana kwaikwayon qur'ani ne qur'ani ne yace idza ja'a nasrullahi wal fath idan nasara da budin Allah suka zo maka fasabbih wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja zaka ga mutane suna zuwa suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a haka aka rinka yin wufud zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga gari guda sun taho dagaci na gaba sai mun zo mu karba addinin musulunci ne sai kaga mai martaba sarki kaza ya rubuto takarda zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa naji nabi dan ba zan iya zuwa gare ka bane ma da nazo na rinka maka shushenan takalminka ina rike maka buta in zaka kama ruwa sarki ne daraja ta daya a duniya ba wai a yankin shi ba irin sarki na jashi ba taba samun sarki mai kasaita irin shi ba a zamanin shi fa jama'a dan shi in aka je gaban shi sujuda ake yi idan za a fita kuma da reverse ake fita kuma ba a tsaya ba yadda kai sujudan ka tafi sai ka tafi da doro haka sai ka ja reverse sai ka tafi ba a juya mishi baya ya fi karfi daga doron bayan ka baka isa badan talaka ne kai shi sarki na jashi amma da ya karanta wasiqa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da ya sauka kasa ya girmama ta tukuna na jashi baya durkusa a kowa amma ya durkusa wannan takarda ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rungume ta a kirji ya shinshina ta a fuska ya yi tabarruki da ita ya kira wakilan annabi sallallahu alaihi wa sallam su ne Ja'far su Abi Talib da makamantansu ya ce ku je ku ce mishi nabi kuma ni ma nashi ne amma halin mulki ba zai balle in zo ba amma da zan zo ba ni zan rinka goge mai takalmi in ya shiga tabo ni zan rinka wanke mai kafa ba ni zan rinka rike mai buta idan zai je kama ruwa yaya aka yi wannan sakon ya isa daga nesa ne fa tafiya daga kasar Habasha zuwa kasar Madina ba tafiya ce ta kusa ko a yanzu jama'a domin sai da suka baro Madina suka tawo Jidda suka zo suka hau jirgin ruwa daga Madina zuwa Jidda tafiya awa nawa ce ba a mota ba ba a jirgin sama ba a kasa a jakuna a dawakai a raƙuma sannan suka zo suka hau jirgin ruwa sai da suka tafi a tsaye suka yi nisa sannan suka kada suka bigaba suka wuce duk kasashen Sudan da Somalia da sauransu sannan suka fada kasar Eritrea sannan suka shiga kasar Habasha ta yanzu suka je wurin sarki na jashi da aka je aka samu zakakurin matashi irin Ja'far aka ce ya miƙe shi ta al-ramma ya miƙe sai da ya sauke suratu Maryam gaba daya duk fadan Najashi manya-manyan kasawisa ne manya-manyan reverend fathers ne ba wanda zai iya jan aya biyar da ka ta bible sai ga wani matashi dan shekara 22 ko da uku haka aka ce shekarun Ja'far ya tashi ya karanta suratu Maryam aya nawa ce ina al-ramuni sai da juye ta gaba daya da ka sannan aka tashi aka yi fassara da aka yi fassara sai ainihin sarki na jashi ya daga wani ice dan tsinke haka yace duk abin da ka faɗi cikin karatun nan da kace annabin nan ya aiko ka da shi game da Isa game da Maryam game da At-Taura game da Injila ba abin da ka rage ba abin da ka ƙara dan haka sai yace ya bi mun nake so mu dawo mu duba jama'a wannan rayuwar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ta fassara wani bangarori ne na rayuwa banda wasu bangarori ta fassara ko ina wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da su maki al-had suka duba suka ce in aka ce za a bi wanda ba statesman ba, wanda ba dattijo ba, wanda yake bai nuna ba, wanda bai yi aure ba, suka ce to in aka kai wata gaba ta rayuwa za a rikice, a ce to yanzu ya za a yi, domin kwamandar tafiyar ma bai sanya ake ba. Yanzu tsakani da Allah in aka zo aka nada muku wanda ya zama bai shiga ya fita wurare mabambanta ba, ran da tafiye-tafiye suka kama ku, iya abin da ya saba shi daga anguwar da aka haife shi sai ƙarshen garinsu, kuma aka tashi za a yi tafiya aka ce to a ɗibi guzuri, sai ce ba sai an je da guzuri ba, sai da shi gani yake duniyar gaba ɗaya faɗin garinsu ne, shi kuma duk wanda zai je bayan gari ba sai ya yi guzuri ba. Kammaluwa ta rayuwa annabi a aikace ta fassara ainihin musulunci cikakkiyar fassarar da ya cancanta ainihin abishi. Ba ku yi mamakin wancan sirrin na Michael Hart da suka buga misali da shi ba? Suka ce indiyoyi suna da ilmomi, suna da karatuttuka, amma suka ga gazawar karatuttukansu da ilmominsu, suka je suka ɗauko alkur'ani suka zo suka karanta shi, sai da suka kafa gwamnati sai da ta shekara 500 tana tsaye da ƙafafuwanta. Sannan ƙabilun yammaci su ne magariba, ƙabilun barbar da sauransu, larabawa suka je suka zauna cikinsu, nan ma sai da aka fa gwamnati sai da ta shekara 500 da wannan littafin wanda ya zo da shi. Wannan yake nuna ne rayuwar kammalalliyar rayuwa ce. Babu wani addini da yake magana dangane da komai sai addinin musulunci. Su kansu kafiran sun gano haka tun da safiyar musulunci. Muslim ya rawaito hadisi daga Salmanu ko Abu Dharri, wani kafiri ya haɗu da shi ya ce ai mun ga annabin naku yana karantar da ku har shiga da fice da yadda ake tsugunawa a halin kashi ko fitsari. Ya ce gaskiya ne, ya ce ba nan ba ma, ya ce duk wani tsuntsu da ke ɗaga fuka-fukai yana fifirwa sai da annabi ya bamu ilimi a kan shi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yake nuna cewa addinin musulunci is a complete reference, babbar hujja ce da in ka dogara da ita ba za ka tafi lalube wani wurin ba bayan ita, za ta gamsar da kai. Ko kun fahimta jama'a? Amma yanzu duk inda Kirista yake wallahi a ruɗe yake, wannan magana ka fara da malamansu duk inda ka same su a ruɗe suke, ba dan komai ba dukkan littattafan nasu da suke dogaro da su a ruɗe suke. Sannan duk abin da ka samu Kirista za ka same shi yana inkarin abin saboda wani yayi abin. Yanzu duk Kirista yana inkarin gemu, yana inkarin babban riga, yana inkarin ɗage wando ko mayafi ko tufafi. A daidai lokacin da yake inkarin kuma sai ka dubi motar shi da hoton wani mutum da ya yarda da shi da ɗagaggen wando ko mayafi da gemu, ka ga yau kanshi tufka da warwara. A daidai lokacin da za ka ji ta ce tana kyamar irin wannan shigar da matanku suke yi, sai kuma ka ga ta ainihin aje hoton wata mace runguma da jariri, ita matar tana lulluɓe da hijabi tun daga sama har ƙasa, ita kuma ta manna hoton, idan ka buɗe littafinta da ke hannunta da ta zo za ta yi muƙabala da kai, sai ka ji littafin yana cewa Allah ya tsine wa wadda duk ta bari ake jin muryarta ko kuma aka ga gashin jikinta. Ta akwai ruɗanin da ya wuce irin wannan? Don haka su kawai suka ce too much error, too much contradiction in the Holy Bible. Suka ce the most dangerous book on earth is the Bible. Suka ce littafi mafi haɗari a duniya shi ne Bible. Sai suka ce keep it under kit and lock, ka saka shi cikin adaka, kar ka bar shi, ka kulle da kwaɗo, don aka bar shi ya leƙo fitina za ta faru. Keep it under kit and lock, a samu adaka akwati a rufe, a sa kwaɗo a maƙale a datse. Suka ce shi ne zaman lafiya. Taron Nicaea da nake ishara a ɗazufa shi ne taron da ainihin aka bi aka ainihin ruɗa Bible a ciki a gaban manya-manyan sahabban annabi Isa. Suka yi tawaye kuma aka bi su aka bugi na buga aka kore su aka kashe na kashewa, aka tabbatar da abin da ake so a tabbatar, kuma dukkansu suka karɓi haka. Aka zo aka samu wani sarkin gargajiya kakan wannan sarauniya ta yanzu ta Ingila James, ya zauna yayi King James version. Aka yi aikin tattara Bible cewa to ga wanda King James yayi, daga baya sai suka dawo su da kansu fa a muqaddima ta sabon bugu me suka ce sai suka ce this edition is bad is totally bad suka ce ya lalace dan haka aka tashi aka yi gyara abinda zaka ce daga wannan kotin aka gyara daga shi aka gyara da wacce mizaniyar da tunanin wani da wani da wani akwai kiristoci da nake sa suke kawo mini bible da dimidimin an shigo da su kasar nan jama'a makon da ya wuce da suka kawo mini wasu sababbi guda hudu zaka yi mamaki duk an canza daga tsofaffin nan da muke da su wadanda muka fara magana makon da ya wuce suna nan ga sunan muna da su a office sababbi tingal da na Hausa da na Turanci da sabon edition da dukkan su ga sunan to yanzu don girman Allah jama'a wadanda addinin su zama irin wannan ina kammala babu kammala babu kammala sannan ka ga duk addini ya kai da komo baya magana dangane da tsarkake shi wanda ya zo da ainihin addini ba a tsarkake wanda ya aiko da addini ka taba jin kristoci na wazi akan shirka ba sa wazi akan shirka ka taba jin suna wazi akan bid'a ba sa yi ba sa wazi akan shirka da bid'a me yasa saboda cikakkiyar shirka ta gama tabbata a cikin addini Allah ya kiyaye to malai yake cewa fahiya siratun tarihiya dan haka wannan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tarihi ne da dadde yashhadu at-tarikhu bi sihhatiha kuma shi kanshi tarihin duniya yana tabbatar da ingancin wannan tarihi wa jami'a li jami'i atwaril hayati sannan kuma wannan tarihi ya tattaro dukkan bangarorin rayuwa wa asnafi mujtama sannan tarihin addinin musulunci yana daidai da dukkan kowace irin zamantakewa ta mutane wa jami'i shu'unil haya da kuma dukkanin bangarorin rayuwa jama'a a bare ne na haɗu da wani reverend father a wurin aikin hajjiya musulunta Allahu akbar abin ya bani sha'awa wato abin da ya faru mun yi makaranta ne ɗaya da wani yaro shi baya ƙauna ta yaron amma ni na fahimci haka shi kirista ne yaron ɗan garin biyu da ke jihar Borno sai muka haɗu a makaranta ina department na information technology shi kuma yana management to sai aka hada mu sai aka ce Smith I school for management and information technology sai zama muna haduwa wuri guda muka yi wasu lectures wuri guda to ni kuma ina da dabi'a sai dan zubo yan pamphlet a aljihu na haka muka zo muka zauna aka tashi lecture sai in ce ga wani sako ka je ka karanta to yana ɗaya daga cikin wadanda yake min haka kuma da wato wadanda ke murtike min fuska ni kuma nakan bada muhimmancin masu murtuke fuska akwai waɗanda kawai ba sa son su yi magana da ni ma ni kuma sai na zama friendly na zo sai in ce hi my friend how are you sai mu tafa kuma kawai fuska yan tayi sai in ce ga dan kyauta haka ashe wani mamakin Allah duk abin da muke bashi yana zuwa yana ajewa ne yana zuwa yana ajewa ne yana zuwa yana ajewa ran nan mun kammala makaranta to shi ya riga mu kammala su suna shekara 4 ne mu muna shekara 5 dan haka ya riga mu kammalawa ya kammala ya je mamakin Allah ashe yayan shi wani yaron wani aboki na ne mai mulki kuma can shi yayan nashi sai musulunta da ya koma gida da irin zafin ra'ayin addinin nan sai ya samu kawai wani bangare na gidansu an rushe shi a cikin semester guda an rushe wani bangare kawai ana gina masallaci shi lafiya shi ana yi yana ne kaza kaza to kuma yayan nashi shi ke rike da shi sai ya zama abin ya zama mishi matsala da na da gauran dutse kenan shi yasa ai Usman ya kasa tabuwa a Makka lokacin da za a yi Hudaybiya da aka ce kaza kaza annabi ya ce a je a tura Usman a ji menene mutanen nan suke cewa abin da yasa Usman mai gidan kowa ne uwarka ta mutu ya baka likafani babanka ya kare ya kawo mai dori ya dora shi matarka ta haihu ya kawo ragon suna ai ba za ka yi mishi iskanci ba kuma sun saka iskanci saboda haka sai kasa ya zai yi don wani shi ne yake rike da rayuwar shi ana haka sai ga wannan nashi ya zo dan nashi yana zuwa sai ya ce mishi shi ya karba addinin musulunci ne saboda mai gidan nan nashi yana kyautata mishi kun san mai gidan nashi shi ne Adamu Jibal mataimakin gwamnan jihar Borno shi abokina ne to shi kuma wannan yaron yaron shi ne kaji wani isnadi burriyatun ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim da haka sai ya karbi musulunci, yana karban musulunci. To ka san yan siyasa yadda suke yi. Ya kammala makaranta shi 2005, ni kuma na kammala 2006. To 2007 kawai sai suka tsayar da yaron House of Assembly. Shi wannan yaron, wannan Kristen da ya musulunta, wanda ba a son gani na din, sai suka tsaye da shi a sassan assembly, sai ya ci shi ne sai ya to aikin hajji. Shi ne baran na bar safa kenan zan yi kwanan Marwa, sai na jiya dafa kafada ta, ya ce sheik sheik sai ya gaya na ce aya dai. To ka gama zan gane shi ba mutumin da ka bar shi a kaburi ba a son magana da kai, kuma sai ka gan shi a Ka'aba, ai kaga abin ya yi nisa da yawa. Sai da har muka dawo kan safa ya nemi bayani, sannan kwakwalwata ta iya tuno shi, shi ne duk ya bani wannan tarihi. Ya bani wannan tarihi, muka zauna muka tattauna, ya ce akwai wani Reverend Father da ya musulunta shi kuma sun taho tare, shi ne sai haɗa ni da shi. To nan ne nake kawo muku wannan labarin. Kun san me Reverend Father din ya ce? Sai ce wallahi shi babba aya ɗaya ya ɗauka a wannan taron. Na ce mishi menene? Ya ce duk wani taro da aka yi a duniya, kowane iri ne aka tara mutane irin wannan, ya ce sai ka ji ana kukan sata, ya ce ana kukan yawan sace-sace, ya ce amma taron nan ya ce ba wanda ya maka je yana cewa an mai sata, an mai sata, an mai sata, ya ce na ɗaya kenan. Kaga akwai financial security ko? Akwai security game da kuɗi ko? Sannan kuma sai ya ce kuma wallahi shek barin gaya maka, ya ce a lokacin da muke mabiya kiristoci ke, ya ce in muka je taro da wuce mutum 5,000 ba, ya ce rabin matan da za su je taron duk sai sun dawo da ciki. Sai na ce uzu billahi wa zai musu ciki? Ya ce a mazajen da suka je jin wa'azi mai. Ya ce to in ya kalli taron nan gaba daya, babu wani da yake neman wata mace, kowa yana ibada ne. Shi wannan Reverend Father Tubar da ya ce ayar da ya kalla kenan, ya ce taron aikin hajji da ake inda taron kiristoci ne, to rabin matan sai sun bada ciki. Kuma kun fahimci wannan da kyau? Wannan kaga in yana nuna maka ne, yana nuna maka irin yadda tattaruwar zamantakewa Indonesia, Nigeria, ka haɗa Basakwace da Bazazzaji da Bakatsine da Bakano, ka ji suna mu'amala sun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Haka ne ko ba haka ba? Wannan duk yana daga cikin ainihin wato addinin musulunci da kuma bayyana ainihin cikar shi. Kuma saboda yadda lokaci ya ƙure ba mu saurara anan, kar a manta fa har yanzu muqaddima ake jama'a. Insha Allah ta'ala in mun zo karatu na gaba za a ci gaba da ainihin wannan muqaddima. Muke fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Kafin mu tashi jama'a, sai dai muna son da Allah duk wanda kenan ya saurara.